da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a tare da sallama, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25-31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live ko kuma shafin mu na yanar gizo a voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaje,
Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
A yau Talata 15 ga watan Nuwambar shekarar 2016, za mu yi magana ne game da yadda 'yan siyasa a Najeriya suka mayar da bawa dalibai tallafin karatu zuwa kasashen waje ya zama gasa.
Wanda kuma a ƙarshe sai ka ga cewa hakan ya faskara, domin kuwa sai ka ga daga ƙarshe ba su kammala karatun ba amma sun dawo gida, dalili cewa ba a biyan kuɗin da aka ɗauki nauyin karatun nasu. A maimakon haka, mai zai sa kuɗaɗen da ake kashewa a jami'o'i a kashe su a gida domin a inganta su?
Mataimakin shugaban Najeriya akan matasa da iliminsu, wato Nasiru Adahama, ya faɗi yadda gwamnati za ta inganta rayuwa da ilimin matasan Najeriya.
Mu da muka zo nan office ni da nazo ko takarda tsire ba, ba wani abu na tarihi da zan ce bari na waiwaya baya me aka yi wa matasa, me aka yi wa dalibai, babu wannan shirin, babu. Dan haka duk waɗansu shirye-shirye da muka zo da su sababbi daga farko muka fara, alhamdulillah yanzu akwai abubuwa mai girma. Shugaban kasa ya ba da damar cewa a cikin wannan kasafin kuɗi da za a yi na 2017 office ɗinmu ya shiga cikin wannan damar, kuma mun zo da abubuwa matuƙa da gaske wanda za a yi wa matasa da kuma ɗalibai.
To, bayan wannan za mu ji tattaunawa kai tsaye da Malam Kabiru Lawanti daga Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, inda za mu dubi wannan matsala tare da yadda ya kamata a bi domin inganta jami'o'i, da kuma yadda jami'o'i guda 8 da aka bada izinin yinsu a Najeriya, guda ɗaya ce RAC daga Arewa. Shin menene matsalar 'yan siyasa da masu arzikin nahiyar ta Arewa da ba sa son zuba jari a harkar ilimin jami'a?
Muna kuma tafe da amsoshinku game da tambayar da muka yi muku a shafin Facebook da Twitter a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa.
To, a shafin namu na Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa ta yaya ya kamata mu inganta ko kuma a inganta jami'o'in Najeriya maimakon kashe makudan kuɗaɗe wajen aika ɗalibai zuwa ƙasashen waje, amma kuma daga baya sai ka ga ba su kai ga gamawa ba, an kasa ci gaba da ɗaukar nauyinsu. To, Maryam, za ki fara ne ko in karanto wannan?
Okay, to bari fara.
To,
saƙon farko daga Kamaluddin ɗan Liti officer ya ce, yau da gobe Salam, ni ina ga abin da ya kamata a bi shi ne kuɗin da ake ɗauka da na jirgi da na visa har da ma na karatun, a zo a gina namu jami'o'in, a zuba kayan karatu na zamani da ƙwararrun malamai da hanyoyin bincike a namu jami'o'in ƙasa.
To, haka yake. Kafin in karanta nawa, masu sauraro, ina muku albishir da cewa Safinatu Sada Sodengi tana ɗaya daga cikin sabuwar da muka samu a tawagar sashen Hausa na muryar Amurka, musamman a wannan sashen na yau da gobe. Muna miki fatan alheri da barka da zuwa kuma.
To, barkanmu gaba ɗayanmu.
Yawwa, to bari in karanto nawa kafin ke ma ki ɗan karanto mana ko.
To,
Aliyu Ibrahim Zawiya Gusau ya ce, idan da gaske ne gwamnati ke yi na gyaran jami'o'i a Najeriya, to dole sai an ɗauki matakai na hana fita waje karatu, kuma matakin ya zama ba sani ba sabo. Dole, to haka za a yi ta yaya diyar suna karatu a makarantun kuɗi tun daga gida har waje za su kula makarantun jami'o'i na gida?
Amiru Lawal Balaraba Giwa ya ce, hanyar kawai ita ce gwamnati ta ba jami'o'in madaraja da muhimmancin da ya kamata ta fuskar samar da ingantattun kayan aiki, samar da wadatattun ɗakunan karatu, biyan malamai haƙoƙinsu ba tare da sun je yajin aiki ba, kamar yadda suke shirin tafiya yajin aikin gargaɗi gobe, ɗaukan malamai da daraja, da kuma mayar da hankali wajen tallafa ma ɗaliban.
Sai kuma Murtala GR Abdullahi Gwarzo ya ce, gaskiya kam, kafa dokar ta ɓaci kawai shi ne zai inganta jami'o'in Najeriya.
Hey, to bari nje ga Suleiman SMD.
Okay.
Yace gwamnati ta inganta namu na gida wato jami'o'i kenan da kayan karatu na zamani ba na gargajiya ba. Kuma ba komai yake sa ake tura wasu daliban karatu waje ba illa dan ayi amfani da wannan damar a saci kudin al'umma. Duk da cewa wasu gwamnatocin suna kokari kuma ana samun nasara har daliban nasu su kai ga gamawa, amma fa abin kusan kasuwanci ne aka mayar da shi.
Safina ko zaki ƙara
mana guda? Ƙaro mana.
Oke to ga wani daga Muhammad Ahmad Idris yace salamu yau da gobe zai wahala shugabannin mu su inganta jami'o'in mu na gida da rage kashe kuɗaɗe duba yadda suka dauki kansu suna daban ne domin suna ganin kasawa ne ƴaƴan su yi karatu a gida tare da dan talaka. Fatan mu dai Allah ya dafa mana.
Amin. Ƙara guda ɗaya ko
ƙaro mana
tunda to sai ga to a kowa dai kaga akwai wani da yayi ya turo mana wani sunan shi ko Tanimu Inuwa Zangambuji yace salam shirin yau da gobe shirin matasa. A gaskiya ni ba abinda zan ce duk da cewa kullum ina sauraron shirin yau da gobe kuma ina ba da gudunmuwa ta amma ba ku karanta min
sako eh gashi mun karanta yau sannan kuma ya kamata su gane cewa abin da yawa wai muka ce karin magana ake cewa mutuwa ta ji kasuwa muna iya kokarin mu muga cewa ana shigo mu ma ai dan mu karanta muke cewa ko
lokaci ne ba ya mana
inda muke so ai da lafiya ne
da kowa sai mu karanto nashi
haka yake. To da fatan za a ci gaba da hakuri amma bari in je ga shafin Twitter ko da kila guda ɗaya ne ko biyu hakan dan karanta mana saboda su ma sukan aiko
eh haka
ne eh at Babagana Zango yace at VOA Hausa hanyar dai da ya dace gwamnati ta bi ita ce ta fara nazarin dalilan da ke sawa ana tura daliban zuwa kasashen waje karatu daga nan sai ta san abin yi. To ina ga bari mu tsaya anan
hakar
mu cinye lokacin anan.
Wakilin ma Abuja Sale Shehu Ashaka ya tattauna da mai ba wa shugaban Najeriya shawara akan matasa da harkar ilimi wato Nasiru Adahama, inda ya faɗi yadda shugaba Buhari ya damu da inganta rayuwar matasa.
Kun ka dubo wasu suna kokawa cewa kaman gwamnatin nan ba ta tafiya da matasa, ganin kai matashi ne. In ka duba za ka kalli akwai bambancin shekaru tsakanin kai da shugaba Buhari. Kaman ta yaya kake fuskantar sawan lokaci ka yi masa bayani har ya fahimci abin da kake faɗi?
To dukkan gaskiya nakan yi mamaki idan aka faɗa ka. Ba wai dan ina tare da mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba, amma idan ka duba tsarin sama kafin ka samu shugaban ƙasar da kowane lokaci ko taron da ya shafi kowane irin mataro ne zai magana matasa. Ina jin matasa da kuma mutanen al'ummar Najeriya za su yi masa wannan, za su yarda da ni akan cewa ba a taɓa samun shugaban da yake yawan magana matasa ba. Yadda nake fuskantar mai girma shugaban ƙasa, a gaskiya wata ran idan Allah subhanahu wataala ya sa ka gani abin zai baka mamaki domin zai baka sha'awa. Mutum ne wanda shi yana son ya ga matasan sun zo kusa da shi. Babu maganar cewa ƴaƴan ne mu duka mane mu, duk wanda yake tare da shi a matsayinsa na shekaru da kuma girman da Allah ya bashi, idan ka duba za ka ga kowa kusan daga jikansa sai ƴaƴansa. Alhamdulillah kuma Allah ya bashi wannan lafiya yadda yake kula da kowa da kowa. Idan ka ga yadda muke mu'amala da shi a gwamnatance domin mu ma'aikatansa, babu wani maganar tunanin akwai wata dangantaka mai tsaho ko kuma wani abu na shekaru tsakani. Girmamawa ce fa abin da zai baka sha'awa da mamaki kenan. Girmamawa ce da kuma sanin mu muna girmama shi a matsayinsa na shugaban ƙasa na ubanmu, shi yana girmama mu a matsayinmu na matasa wanda yake ganin gobe mu ne manyan goben. Haka yake kallon mu. To kafin ka samu mutum wanda yake da irin wannan baiwar yin hakan ta mutunta waɗanda suke tare da shi, abin zai baka mamaki. Kuma idan ka duba duka waɗansu kujerun, ai ya akwai matasa da yake ta jajjawowa, kuma kowane matashin yana ɗora shi ne akan mukamin ko kuma akan inda ya san zai bada tasa gudunmuwar. Mai girma shugaban ƙasa gaskiya yana kula da harkar matasa. Abin gaskiya sai wanda ya gani akwai abin sha'awa zaka zauna kai wasa da dariya da shi. Mutum ne mai wasa da dariya amma fa a wajen aiki mutum ne mai kulawa da nuna bacin ransa idan ba a yi daidai ba. Amma idan kana abinka daidai zai za a yi wasa, za a yi dariya, kuma mutum ne wanda yake bibiyar me kake ciki. In ya dora ka akan aiki zai so ya san me kake ciki, alƙawarin da ka ɗauka, amanar da ka ɗauka, don kullum idan ya tara mu zai ce mana ku fa sani ni na ɗauki amanar al'ummar Najeriya, kuma na danƙa muku amana saboda na yarda da amintakanku. kada ku ci amana domin in kun ci amana Allah zai tambaye ku kamar yadda ni ma Allah zai tambaye ku kuma ku yi tunanin cewa ku ne manyan gobe kullun zaka ji nasiha da mai girma shugaban kasa yake mana dan haka dangantaka tsakanin matasa da shi shugaban kasa hakika magana ta gaskiya mai dangantaka ce mai kyau matuƙa da gaske
to kaman wani irin kalubale ka fuskanta farko lokacin da ka fara wannan aiki
na fuskanci kalubale daban-daban kuma matuƙa da yawa na farko lokacin da na karbi aka mai girma shugaban kasa ya bani wannan aikin ko takardar tsire wanda na karba hannun sa bai ban mun ba babu wani record babu wani abin da zai nuna maka cewa ga abin da gwamnatin baya ta yi a wannan office sun tarkata gaba ɗaya sun tafi da shi dan haka komai kaga an yi a wannan office din sabo ne duk wani tsari da kaga an zo an yi shiri da makamantansu da komai sabo akai duk wani shiri da akai na matasa wanda ma misali idan an yi duk kuskuren mutum akwai didansa to koda ma akwai wani abin da akai na kuskure to ai dole a cikin kuskuren wala Allah ma akwai abin da za ka gani na daidai to na daidan zai iya amfana al'umma sai ka dora akai dan mai girma shugaban kasa cayi mana kowa duk aikin da kuka gani wanda zai taimaki al'umma kar ku duba bambancin jam'iyya kar ku duba bambancin cewa wai wacce gwamnatin ce ta yi kowa in zai amfana al'umma ku zo ku dauko shi ku dora a ci gaba haka mai girma shugaban kasa ya gaya mana amma mu da muka zo nan office ni da nazo ko takardar tsire babu ba ni da wani ba wani abu na tarihi da zan ce bari na waiwaya baya me aka yi wa matasa me aka yi wa dalibai babu wannan shirin babu dan haka duk wadansu shirye-shirye da muka zo da su sababbi daga farko muka fara alhamdulillah yanzu akwai abubuwa mai girma shugaban kasa ya ba da damar cewa a cikin wannan kasafin kuɗi da za a yi na 2017 office ɗinmu ya shiga cikin wannan damar kuma mun zo da abubuwa matuƙa da gaske wanda za a yi wa matasa da kuma dalibai to wannan rashin samun mu shiga cikin kudirin kasafin kuɗi na shekarar 2016 da muke ciki ya zama kalubale babba a cikin office ɗin nan domin office ne wanda yake mu'amala da matasa office ne wanda yake mu'amala da dalibai akwai kuma yawanci kai kana da ganin yadda kake gani akalla ka ga mutum 200 300 a rana kowanne da tasa bukatar kowanne da waɗansu da nasu shirye-shiryen banda alhamdulillah bai yadda mai girma shugaban kasa ya ba mu shawara kuma muka yi aka suwa matasa suka yadda da ita na suggest su kafa cooperative societies domin a daidai ku ba za ka iya taimakawa mutum ba amma idan mutum 4-7 suka je suka kafa kungiya suka yi register din suka yi register ta suka komo to dukannan za su iya samu duk tallafin da suke samu to waɗannan duk matasan da kake ganin kullun suna ta turuwa zuwa nan abinda muke ta gaya musu kenan ga tsarin mu ba za mu iya taimakawa mutum a daidai naira 2,500 ba naira 3,000 a ku je ku kafa kungiya a mazaɓarku ko a local government ɗinku ko a jihar ku ku kafa kungiya ku zo da ita duk ƙa'idoji ku cike sai a taimaka muku da abin da za a taimaka muku
yan na fahimce ka dai kenan kana nufin cewa kenan matasa dai su sha hurumin su za su ga canje-canje matuƙa
a bi iznillahi rabbi musamman ma a cikin shekara ta 2017 din nan akwai abubuwa da yawa da wannan office din yazo da su wanda kuma muna fatan bi iznillahi rabbi in suka samu suka shige cikin kasafin kuɗin za a yi su musamman kuma dalibai su ma mun duba bangaren su abubuwan da za a taimaka musu da shi na farko abinda muka duba banda kayan karatu da makamantan su akwai kansa walwalar dalibi kaga akwai abinda muka zo da shi wanda wannan karo na farko muna so mun saka shi a kasafin kuɗi muna so kuma Allah ya sa da ya wuce wato abin da muke cewa mobile clinic mun zaga muna kan zagawa makarantun da suke primary da secondary da kuma na gaba da secondary zaka ga babu harkar lafiya da take kula muna kokarin mu samu health insurance din yadda dalibi zai samu kulawa ta harkar lafiyarsa da kiwon lafiyarsa sannan zamu muna son mu kawo asibitoci na tafi da gidanka wato abin da ake cewa mobile clinic mu ga yadda zamu kai waɗansu makarantun ba zamu ce da lokaci guda dukkan makarantu sama da guda 400 da ake da su a kasar nan ba na gaba da secondary a ce dukkanin su zamu kakkai su zamu fara mu ga akalla kowace jiha mu ga guda nawa za a iya kai mata in Allah ya sa abin ya wuce a cikin kasafin kuɗi wannan za a iya taimakawa da dalibai su wajen harkar kula da lafiyar su ba koda ba su je asibiti ba mota za ta zama tana cikin makarantar za ta iya yawo a ko ina asibiti ce mai tafi da gidanka akwai abin da muke cewa metric da muka fito da shi wannan tsari mun duba kamar wani screening mutum zai wa kansa makaranta da kanka za ka yi za a baka wannan katin za ka yi wato ba kamar DNA zaka bincike ne za a yi misali idan dalibi ya gama secondary yana son zai shiga jami'a kafin ya shiga jami'ar shi a kansa za a yi masa wannan test din zai yana amfani da kwakwalwa yana amfani da tunanin mutum yana amfani da kuma kwarewa da kuma irin fikira da fahimta da Allah subhanahu wataala ya baka zaka ga idan doctor ne abun zai guide ɗinka ka zama doctor ba ba sai ka shiga binciken me zaka karanta ba. Duk ɗalibin secondary muna son za a yi masa wannan tsarin.
Nan da yaushe kake tsammanin za ku fara irin wannan?
Shi wannan abu a shekarar nan ta 2017 izin Allah za a fara wannan. Abin zaka ga mutum in engineering zaka zama engineer kuma kai tunaninka doctor zaka yi. Iya kana shiga cikin wannan kana ana fara maka wannan test din zaka line ka da kanka zaka ga wani ma zaka ga kawai zai saukar da kai daga kan wannan tsarin ya ce maka ga line da zaka dauka politics zaka je karanta siyasa zaka karanta ko tattalin arziki zaka je karanta saboda zai amfani da tunaninka zai amfani da kwakwalwarka zai amfani basira ce da kimiya da fasaha da aka zo da wannan abu muna so zamu zo da shi akwai abubuwa da yawa da kuma abin da muke cewa student discount card muna so zamu kaddamar da wannan discount card nan ga dalibai kamar ATM ne dalibi idan yana siyan fiyo wata naira ana son gwamnati za ta zo da tsarin da za a iya tallafa masa maimakon ya saye shi naira 10 ya saye shi naira 5 discount duk inda yaje in yaje asibiti zai sai za a duba shi a matsayin sa na dalibi idan yana da wannan abun saboda harkar insurance din sa da makamantansu zai samu ragin kulawa ana so a daukewa iyaye waɗansu wahala ta harkar karatu dan a kuma inganta su a kuma ba su damar da za su kai ƴaƴan su zama suna da cikakken ilimi so akwai abubuwa da yawa da muka zo da su in Allah ya da su ma harkar daliban da za su amfana
to Maryam da Safina Kunjifa
to
kinga misali kamar maganganun da shi Adahama yayi magana akan cewa gwamnatin Najeriya ta ba su damar ofishin sa na kula da matasa da ilimin su a tura wasu su koyo aiki daga irin su China da wasu kasashe su zo su koyar
da gaskiya abin da ya kamata kenan ma da haka ake yi ma da zo ana
ai na magani so
cewa da kai matsala ba
na ga ma kaman PDF ma kwanaki cewa suka yi za su dena tura dalibai maimakon haka za su ka tura trainers
kaman wasu masu ilimin da
su je su koyar su zo su koyar da mutane
ba kuma ne cewa train the trainer ko
haka ne haka
koyar da mai koyarwa
gaskiya kan
Allah sa dace
amma abu to bane kace ga bakon mu kai tsaye assalamu alaikum
alaikum assalam
mallam lawanti barka da warhaka
yawa sannu
yawa ya ayyuka to ya gajiya kuma
lafiya lafiya kalau
to kaji dai abubuwa ka saurari tattaunawar da Sale Ashakaye da Nasiru Adahama game da maganar matasa da yanda za a yi sannan kaji sakonnin da ya shafi jami'o'in nan namu ana kai mu yara waje misa ba za a gyara su ba saboda abu ya inganta da farko me zaka ce tunda kai dama kana cikin yanayin cikin jami'a ne tunda kuna ku ne malama
ina cikin jami'a amma zan fara da cewa wannan ra'ayi na kawai zan fadi ba na magana da wani yawun jami'a kuma a ce ita asu
haka ne
ra'ayi na ne kawai zan fadi yadda nake ganin abubuwan Najeriya
fashin baki ne
da amin jami'o'in mu suke tafiya
haka
wato tun wuraren 1986 lokacin da aka kirkiro wannan structural adjustment program din wato sun yi da tattali
SAF
mulkin soja lokacin daga nan aka fara samun matsaloli da yawa a yanayin bangaren ilimi na Najeriya kuma in ka bibiyi irin abubuwan da suka faruwa na yaje-yajen aiki musamman a jami'o'inmu daga wannan shekaran ina ji zuwa yau an yi yajin aiki sun kusan guda 20 da wani abu a jami'o'inmu wani lokaci za a yi yajin aiki wanda zai ɗauki mutane wajen shekara guda na farko in an yi yajin aiki ga tukun su kan malaman akwai abin da ake kira wato demoralizing an yi demoralizing
an buge gwiwar su
ya zan sa shi a
an buge musu kwarin gwiwa
an buge musu kwarin gwiwa na ainihin son koyarwa din saboda ba yadda za ka je ka zauna a gida wajen shekara guda baka koyarwa duk da yake kana bincike ba ainihin aikin ka ya kunshi bincike ne da koyarwa to in baka gudana sai ga cewa gaba daya kokarin ka na wajen ainihin
koyarwa
wato output na ta za a gyara ku. Sannan kuma in ka lura su ɗaliban kansu, in ka koyar da su wata uku bayan wata uku an tafi wani yajin aiki, ba a dawa sai bayan wata shida. Wannan abubuwa duk suna cikin abubuwan da suka jawo matsaloli a ainihin karatu na jami'a na jami'o'i a ƙasar nan. Abu na biyu kuma shi ne ainihin wanda shi ne kusan ummul labari matsalolin da ake ciki a yau. Shi ne raguwar irin kuɗaɗen da gwamnati ke bayarwa wajen tafiyar da waɗannan jami'o'i. Ina ji ka gani a labaru cewa yanzu haka ainihin kungiyar malaman jami'a za ta tafi yajin aiki gobe.
Kwarai kuwa.
Na gargadi.
Na gargadi.
To kaga irin waɗannan abubuwa wani abu ne yanzu kaga wannan da ake magana a kanta yanzu haka abu ne wanda aka fara shi tun shekara uku da suka wuce. To kaga bangaren gwamnati ba su yi nasu ainihin alƙawura da suka yi ba. Kai tunda aka dawo daga wancan yajin aiki na 2013 nan ina tabbatar maka ba wani abu wanda aka yi takamaimai na kokarin cika alƙawuran da aka yi tsakanin gwamnatin tarayya da ainihin su Asudan sun dan yi hunkuri a 2013 amma daga wannan lokacin ba tsare wani abu ba sai ma abu ya zama to kaman in ka tambayi malamai kan me ake ciki ne sai maka kai kuma ba su sani ba wannan kashi na farko kenan kashi na biyu yawanci mutanen da suke da enthusiasm wato interest son su koyar a jami'a din nan yawancin saboda ainihin condition na aiki din ya sa yawancin sun bar jami'a sun tafi sun kama ayyukan su to saboda haka sai aka samu mutane wanda suke jami'a yanzu zaka ga yawancin su ba wai abun aiki a jami'an ba wai yana ran su bane suna nan ne kawai saboda watakila ko mutum bai da aiki ya ganin ya bar jami'a ba zai samu wani aiki wanda ya kai wannan aikin da yake ba saboda haka sai ya ci gaba da zama sai wannan abubuwan suka dinga taruwa sai kasance wato in ka shiga jami'a abinda kake tunani na jami'a din wanda in ka shiga in ka je wasu a shiga yadda jami'a ke tafiya in ka zo Najeriya sai ka ga fa wannan yanzu jami'a ce a irin Najeriya kasar da ake tinkaho da ita a duk duniya ce jami'o'in ta haka suke wayannan sune ainihin matsaloli wanda wato suka zamanto kaman sun yi kaka gida a ainihin tsarin karatun jami'a a Najeriya hanyoyi da za a yi wajen warware waɗannan abubuwa shine Najeriya ta jima tana tura mutane suna zuwa suna karatu a ƙasashen waje shin in sun dawo din nan ana bibiya a ga cewa in sun dawo suna ba da ainihin ilimi ne mata su bayar wanda ko dai kawai sun dawo su ba san bar jami'o'in nan ne wato gwamnati ta sa kuɗi ta yi training mutum daga ya dawo kuma ba zai mata aikin da ya kamata ba sai ya kama hanyar shi yana daga cikin abubuwan da kuma suke ƙara kawo ainihin matsaloli a tsarin
idan na fahimce ka kamar misali da kace a dinga bibiya bayan sun dawo din nan shin kai ɗaliban nan zaka ga yawancin an kai su zaka ga ƙarshe ma yanzu a wannan zamanin gara kamar tun zamanin muna ya tasowa muka kai muka ji an ce wasu ma zamanin su Sardauna suka tafi Turai suka yi karatu amma sun da sun yi wa kasar su ayyuka amma ai a yanzu misali zaka ga an tafi da ɗalibai kamar akwai gwamnatin da ta shuɗe ta wata jihar wanda zaka ga wurin ɗalibai 3,000 aka tura ga wasu ƙasashe suka tafi karatu amma ƙarshe wasu su da yawa fiye da rabi sun daddawo saboda wata gwamnatin ta zo sai ba za ta iya ɗaukar wannan nauyin ba me yasa wannan kuɗin ta yaya za a yi a kashe su maimakon kashe su a waje a kashe su a cikin jami'o'in menene zaka ce akan wannan
wato yawanci cikin siyasa mu suna abu ne kawai saboda a shiga jama'a su ya ba musu ce ana yin abubuwa amma ba a duba akwai abin da ake a planning akwai abin da ake magana akan sustainability shin wannan abu in mun yi shi ya zai ya dore
dorewa kenan
yawa ya zai ya dore in ka zo ka sa policy wato tsari ya kamata a ce ka fara tunani kuma cewa wannan tsarin ya kamata in yi shi yadda ko da a ce na tafi ba na nan ba ni ne ke mutu ba tunda siyasa ce siyasa kankari shugabannin siyasa ko su shekara hudu ko su shekara takwas in na tafi wanda zai zo baya na kuma ya zai sa zai yana son wannan abun ya kamata a sa shi ya zamanto wani tsari ne wanda yake mai dorewa ba wai tsari kawai wanda za a yi shi saboda siyasa ba da yawanci in ka duba abubuwan da gwamnonin jihohi suka yi a wancan lokacin da yake Najeriya ta samu kuɗi na fita hankali har ma harasa mai zai da kuɗin za ka ringa girkiro da wasu abubuwa waɗanda yake kowa ya san cewa ba ɗorewa za su yi ba ba yadda za a yi ka ɗebi mutum 3,000 kawai ka tura su karatu ba tare da sanin menene in sun yi karatun nan me za su dawo su taimakawa ko da jihan ko kuma ƙasan ba me yasa ake buƙatar mutum 3,000 su je karatu ka ga wannan abubuwa ne wanda yake da an zauna an yi cewa for instance in an ce yanzu tunda muna ina jihar Kaduna ne a zauna a jihar Kaduna a zauna a duba a gani cewa menene jihar Kaduna take bukata a cikin shekaru goma su zo jihar Kaduna tana bukatar injiniyoyi tana bukatar waɗannan likitoci tana bukatar malaman jinya tana da makarantun da za su yi training waɗannan babu su to menene mafita mafita shine mu ɗebi ɗalibai kaza in sun je suka yi training na shekara hudu in sun dawo za su koyar da mutum kaza su kuma zuwa shekara kaza kaga a cikin shekara goma nan an yi wani tsari wanda wasu za su fita karatu gwamnati da nauyin su su dawo su kuma su koyar da waɗanda suke gida to amma duka wannan ba shi ake yi ba tsari ne kawai ake yi na siyasa a ɗaiɗi mutum 3,000 a cikin wannan hanyar an samu kuɗi jami'an gwamnati su kwashe na kwashewa a ba waɗannan yara su je su galabaita wasu suna Ukraine wasu suna daga Russia wasu suna can wuran
su India
in wannan gwamnati za ta bi yawa India wata gwamnati kuma ta zo ta ce a ita ba ta yi ɗaukar waɗannan ɗalibai ba kaga wannan kuɗin da aka sa a wannan wurin ya lalace daliban da su kura karatu karshen da dole su ta gida ba su ba cin maburin da aka
Mallam Tuba, bari mu sake zungurar wani gurin kuma. An ba da izinin a kafa jami'o'i masu zaman kansu a Najeriya wurin guda 8 ne gwamnatin tarayya ta ba da izinin a yi su. Amma a ciki gaba ɗaya in ka kalla guda ɗaya ce daga arewa daga Kwara, jihar Kwara aka same ta. Wanda kuma shin menene matsalar masu hannu da shuni ne na arewa da 'yan siyasa da su kansu masu ilimi? Ba sa son su saka kuɗi ne a cikin harkar jami'o'i tunda ai suna da secondary schools da primary.
An sha faɗi cewa mu matsalar mu a arewa mun fi so mu sa dukiyar inuwa a tsakanin yanzu a tribal yanzu.
Sha yanzu ba gani yanzu.
Cewa yawa to shi ne babban kuɗi. Idan ka duba batun ilimi a arewa. Sai tambayar da zaka fara yi wa kanka kenan. Wanda suka damu da batun ilimi wataƙila iri na da kai da ni ne muka damu da batun ilimi. Amma waɗanda yake su ne alhakin kula da waɗannan abubuwa yake hannunsu damu da shi ba waɗannan su ne mutane masu hali da hannu da shuni sannan da gwamnatoci wanda su ne za su yi tsare-tsaren da za su ba da abin da ake conducive environment don yin wannan abin to kwata-kwata wannan su hankalinsu ba a nan yake ba hankalinsu na kan wani abu daban ne za ka in ka kula da tsare gwamnoni guda goma sha tara a
yau
duka gwamnoni na sai in ce maka ɗaya ko biyu su mun tsara tsare wanda ake tunanin cewa a nan gaba za su mutane amfani amma sauran nan sai dai ka ji mutum ya ce maka zai je kirkiro makaranti guda goma makaranti na gaba da primary ko gaba da secondary guda goma ko zai je gina airport
filin jirgi
ne wato a bada kwangiloli na gine-gine kawai a sauki 10% a sa aljihu ba wanda yake tunanin cewa okay to mun bada wannan ayyukan nan da shekara biyar ayyukan nan za su kare sannan ni da na kirkiro waɗannan ayyukan cikin waɗannan shekaru da na faɗi din nan zan iya ƙarasa su
ko da zan
sannan in ka kirkiro waɗannan makarantun nan da zaka kirkiro su wa za su koyar wa waɗannan makarantun me yasa ba za ka maida hankali ga ainihin makaranti na primary da secondary sannan kai kokari su samu ainihin guraden ƙaro ilimi a wasu makaranti ba wanda yake kana da su
akwai wasu
wato shine matsalolin da muke fama da shi
ga Maryam za ta tambaye ka
akwai wasu da ke cewa da duka kafa makarantu masu zama kansu ba wanda a inganta wanda ke nan ƙasa ba
a makarantu masu zaman kansu suna da kyau ba wanda zai ce miki ba su da kyau saboda in kin kula yanzu haka kaman jami'ar Ahmadu Bello mutane a wannan shekaran kawai kusan mutum 50,000 da wani abu suka yi applying suna neman gurbin shiga jami'a a ciki kuma abinda jami'an nan za ta yi ɗauka bai wuce mutum 700,000 ba yanzu mutum sauran mutum 50,000 da ko kuma 40 da wani abu nan ina za a sa su kaga in kana da irin waɗannan jami'o'in su za su ɗauki nauyin irin waɗannan ainihin yara ɗin sannan maimakon mai da hankali kan jami'o'i me yasa ba za a mai da hankali kan ainihin polytechnics ba
gaskiya
to ga sa ne za su je su koyi sana'o'i su zo su dogara da kansu
ga saƙon wani da ya turo mana ya ce sunan shi Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda a kasuwar kawo ya ce dole a inganta jami'o'inmu don haifar da matasa gwanaye a cikin gida me za ka ce akan wannan maganar shi na kan hanya
kwarai da gaske maganar ku tana kan hanya kwarai da gaske saboda in jami'a ita ce ainihin wato kamar bus stop inda daga nan ne za a gaya wa mutane cewa to waɗannan mutanen da muke baku mun baku su ne waɗanda su ne za su karɓi jagorancin kamar a ce ƙasa kamar ai shi malamin jami'a kamar shi ne ainihin mutum na ƙarshe wanda zai ce wannan mutum ya kai matsayin da yanzu zai iya ɗaukan nauyin al'umma a kan shi
to malam lawanti
waɗannan ba su samu
lokaci ya fara ɗaga mana hannu
to sai wani lokaci in mun ci gaba da wannan tattaunawa za mu sake lalubo ka in Allah ya so ya yarda
masu sauraro kar ku manta kuna iya tuntubar mu a koyaushe ta shafukan mu na shafinmu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata
to haka a madadin dai ita
Maryam Bashir Bagaje
da kuma
Safinatu Sada Sodangi
wanda suka taya ni gabatarwa sai Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin da injiniyan mu Neo Sulaiman Tarawali har ma da Ibrahim Jarmai wanda ya sada mu da ku ta Facebook Live ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alherin sa mu zama lafiya
masu wasanni ba ta kyale ba ɗan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jike dinkin su ba ta share ba